خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halitta mutum daga gudan jini kai karatu kuma ubangiji shi ne mafi karamci wanda ya sanar da mutum game da alƙalamin ya sanar da mutum abin da bai sani ba ya kai dan adam ka nemi ilimi ka san mahaliccinka ka san yadda zaka bauta masa ka nemi ilimi don sanin yadda zaka gudanar da al'amarinka na yau da kullum bisa shari'a a yanzu za su saurari shirin manuniya shirin zai ilmantar ya fadakar akan al'amari da suka shafi addinin musulunci manuniya shiri ne da wasu bayan Allah suka ɗauki nayin kamuku tare da haɗin guyar gidan rediyo da kuma FM 94.1 da ke nan tudun wadazariya a yi sauraro lafiya.
Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita allazi yanha 'abdan idza salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanku da sake saduwa da mu a wani sabon shiri na manuniya shirin da wasu bayan Allah tare da gudunmawar wannan gidan radio ta Queen FM 94.1 da ke nan tudun wadazariya suka dauki nauyin kawo muku sunana Aliyu Abraham tare biki da malamin namu wato malam Abubakar Jumar Allah shi ka fito nan barka da zuwa
malam Aliyu barka da yamma
to masare idan ba ku manta ba malam ya dauko mana batu ne a wancan makon a kan kasuwanci inda malam ya fara mana bayani dalla dalla lokaci ya halinsa to a yau idan kuna biye da malam zai dora ne daga inda ya dakata a wancan makon Allah shiga ta malam bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bayan haka godiya da jinjina tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya zata mu da rayuwa har zuwa wannan yini tamu ta juma'a yau muna 29 ga watan 6 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau ina da shekara 1433 wanda ya daidai da 19 ga watan 5 shekara ta 2012 idan ƴan uwanmu ba su manta ba daga satin da ya gabata mun faro bayani akan abin da ya shafi harkan kasuwanci wanda muka dan yi shimfida takaitacce akan ainihin wato manufofi na shari'a wannan shari'ar sawa'un shari'an da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ne ko wani annabi da ya zo kafin shi shari'o'in da wato manufofin da suke son su tabbatar manufofi ne guda uku wanda mun ji a cike akwai tunkuɗe duk wani cuta ko cutarwa na biyu akwai jawo amfani na uku akwai tafiya akan kyawawan ɗabi'u da mu'amaloli masu kyau bayan wannan kuma mun ji cewa wato ainihin yarjejeniya ya kasu kashi uku ta yadda muka ji akwai yarjejeniya wanda yake na cinikayya wato musanyi na wani abin mallaka ko kuma haɗin gwiwa gurin kasuwanci ko abin da ya kama da haka kuma mun ji akwai yarjejeniya na kyauta wannan na baka kyauta ne ko na baka sadaka ko na baka aro ko na baka lamuni akwai kuma yarjejeniya kashi na uku shine wanda ya haɗa tsakankanin canje da kuma ainihin taimako shine irin su bashi da abin da ya kama da haka. Kuma har walaya mun ji karkasuwan mutane a babin cinikayya, cewa ko wanda yake yin ciniki da adalci zai karba ya bada gwargwadon abin da ya karba, ba zai boye aibi ba, ba zai tauye mudu ba, ba zai ƙari akan abin da yake kuɗin farashin wannan abin nan haja ba. Aka ce wannan sunan shi wanda yake yin kasuwanci da adalci. Akwai wanda yake yin kasuwanci da zalunci, irin wanda yake yin ƙarya a cikin cinikayyansa, yana yaudara, yana cin riba, yana ɓoye aibi, yana rarrage waɗansu abubuwa waɗanda wato ainihin haja take da shi, sai kuma ya sayar da ita akan farashinta. Aka ce shi kuma wannan mai kasuwanci da zalunci kenan, Allah maɗaukakin sarki bai sanya albarka a cikin kasuwancinsa. Mutum na uku shine wanda yake yin kasuwanci baya ga adalci ma har sai ya kyautata, ya zama mai sauki idan zai siya, mai sauki idan zai sayar, mai sauki idan zai biya bashi, mai sauki idan yana bin bashi. Aka ce ainihin wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi a cikin Alkur'ani da yin adalci din, da yanda yake cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan, kuma yi hani akan wayan ha'anil fashai wal munkari wal baghi, wato zalunci kenan. Sannan baya ga wannan mun ji kuma hukuncin wato ainihin niman na kai da kuma cinikayya ko kuma mu ce kasuwanci, cewa waɗannan abubuwan da kasuwanci ko niman na kanka yana da amfani ne idan ka sanya a cikin ranka cewa kana biyayya ga Allah subhanahu wataala ne, kana kwatanta abin da Allah ya bada umarni, sannan kuma kana yi ne don ka rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don kar ya kasance abin da manzon Allah ya karantar kuma ba a yi aiki da shi ba, kaga kamar an tozata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma za ka yi haka da niyyar samun arziki, don ka toshe bukatuwanka na yau da kullum, ka riski muradunka na yau da kullum. Baya ga wannan kuma mun ji sharɗan kasuwanci, cewa duk ingantaccen kasuwanci dole ya cika sharɗe kamar guda bakwai ko takwas. Sharɗi na farko ya zama akwai yarda tsakankanin waɗanda za su yi kasuwancin ko kuma waɗanda za su siya da waɗanda za su siyar. Akwai yarda, na yarda in siya kai ma ka yarda ka siyar mini, ba tursasawa aka yi ba, ba matsawa aka yi ba, ba an cika maka ido bane. Sharaɗi na biyu ya kasance shi wanda zai saida din ko wanda zai siyan ya halasta ya tasarrufi ya kai komo a cikin dukiyar, wanda zai siyar ya halasta ya siyar da wannan kayan, wanda kuma zai siyan shi ma ya halasta ya cinikayyan, ya kasance akalla dai mutum ne mai hankali, kun ma so samu ne ya zama balagaggi. Sannan har wala yau sharaɗin abin da za a siyar ya zama abu ne na halal, wanda shari'a ta halasta amfani da shi kai tsaye. Da wannan sai kaga ashe ba za a siyar da giya ba, ba za a siyar da alade ba, ba za a siyar da kare ba, kamar yadda ba za a siyar da kuɗin cizo ko kwarkwata ba, dan ba su da wani amfani da ake yi da su. A sharaɗi na gaba, abin da za a siyar ya zama shi wanda zai siyar din ya mallaki abin, kar ya saida abin da bai mallaka ba. Mutum ya samu gidan wani ya saida masa, to wannan cinikayyan ba ta yi ba, sai in ya mallaka tukuna. Sannan har wala yau sharaɗi na gaba ya zama abin da za a siya sananne ne, ba wani abu ne wanda yake ba a san shi ba, a'a an san shi ko dai ta hanyar gashi ana ganin shi ko kuma ta hanyar ana iya faɗin sifofinsa a gane a siya. Sannan kuma har wala yau ya zama shi abin da za a saida din zai yiwu a riƙe shi a hannu a kama shi ga dahir, tabbas ne gashi, har muka ce baya yiwuwa kenan ashe a saida tsuntsu a sama ko a saida kifi a ruwa ko a saida wani abu, kila mota ce tana gudu a hanya a ce na saida maka da ita, ba a yin wannan. Wajibi ne kasance abin da ya gashi a hannu, ta yanda yake duk za a tunkuɗa duk wani wato ainihin wani shubha ko abin da ya kama da haka. Sharaɗi na gaba ya kasance kasuwancin ya kubuta daga rudi ko zalunci ko jahilci ko riba. Duk kasuwancin da ya zama akwai nau'in rudi a ciki ko akwai nau'in zalunci a ciki ko akwai nau'in riba a ciki ko akwai nau'in jahilci, an jahilci abin da za a siya ko abin da za a saida, to wannan kasuwanci ko da an kulla shi bai yi ba. Wannan ina kyau tsammanin kusan shi ne abin da muka dan tattauna a satin da ya gabata. To yau in Allah ya so za mu dora. Abu na gaba shine malamai sun yi bayanin cewa da yaya kasuwanci ke kulluwa duk yanzu an samu wadancan sharade sun cika menene zai faru a ce wannan kasuwancin ya kullu malamai suka ce kasuwanci yana kulluwa ne ta dayan hanyoyi guda biyu ko dai ta magana ko kuma ta aiki ta magana shine mai siya ya zo ya ce nawa kaza ka ce kaza ne kudin sa sai ya ce gashi sai ka ce na siyar ko kuma nawa kaza ka ce 500 ya ce 400 ka ce na siyar ya dauka ya miko maka 400 shikenan kasuwanci ya kullu ko kuma ya ce nawa zaka saida mun da abu kaza ka ce 500 sai ya ce maka to zan ba da 400 sai ka ce kawo kudin ya nuna yadda ni sai ya miko kudi sai ya dauka ko kuma ka ce mishi wannan abin ka gan shi in ba 500 ba bazan saida shi ba sai ya miko maka 500 sai ka karba shikenan cinikayya ya kullu ko abin da ya kama da haka wanda yake su ƴan kasuwan sun san irin waɗannan kalmomi da ake yi wanda yake ƙarara ne yana nuna wato ainihin sallama hajaka ka sallama ta ka yadda ka saida ma wanda ke neman ya siya mu ba harkan kasuwanci muke yi ba na san ƴan kasuwa sun san irin waɗannan kalmomin da yawa wanda idan mutum ya faɗi to ya nuna ya amince kenan ya kun gama ciniki sai ya ce wani mai ko mishi hajan nan kaga ya nuna ya siya kenan wannan duk ana kiran shi kulla cinikayya ta hanyar magana to akwai wani kulla cinikayyan ta hanyar aiki ba magana bane kila a takarda kawai za a yi ta ka zo ka duba kaga wata haja kila ga yana an rubuta kudin ta a jikinta da ka duba ka dudduba ta kaga abin da take kunshe da shi sai kaga te maka 500 ne kudin ta kana tashi sai ka dauki wannan abin sai ka je gaban mai saida kawai sai ka aje mishi 500 kawai sai kai gaba abinka shi kuma bai ce maka a'a ba to ya nuna ya yadda irin wannan shi ma halal ne a shar'ance babu laifi ko da hula ce ka dauka da ka kalle ta da kyau sai ka dauko 1500 sai ka aje mai shi sai ya karba sai ya jawo durowa ya sa kasuwanci ya riga ya kullu ka sai hula kuma ya saida maka kenan ko kuma kamar yadda nace kila gashi a rubuce ko wani yanayi da ya kama da haka yawa ba magana kila kawai sai dai aiki a aikace ne kawai kaga wannan yi maka ta burge ka kawai sai ka dauka ko kuma wani abu da yake kila an san kudin shi dama a al'adance kowa san kudin sa yana shigowa shagonka kawai sai ya dauki littafi mai falle 40 kuma kowa san littafi mai falle 40 naira 30 ne bai ce maka uffan ba sai ya dauki littafi mai falle 40 kawai sai aje maka naira 30 kai kuma sai kai shuru to ya nuna ka da kucin kai ya kullu to kowanne daga ciki aka yi shari'a ta halasta ko a kulla cinikayya ta hanyar magana ko a kulla cinikayya a aikace amma a aikacen nan kar ku mance da wancan sharadin na baya ya kasance ba boye boye babu abin da aka jahilta ba ai magana ba amma dai wani abu ne wanda yake duk an san shi shi ya sanya idan da zai tafi sai ya ga ya saba ma abin da aka sani zai iya dawo ya ce ba irin shi nake so ba ni ba wannan nake so ba wannan akwai damage a ciki kamar yadda zaka ga idan mutum zai sayi wani littafi ya san kudin shi dama ga abin da ake sayar da shi dauka zai je sai ahalari dai kowa san kudin shi naira 20 da yaje sai ahalarin nan kawai ya dauki ahalari ya duba sai ya aje maka kudin kawai ya gaba da ya duba sai ya ga akwai damage a tsakiya ko kuma akwai fallayan da babu sai ya dawo ya ce maka wannan littafin a canza mini kuma dole ka canza mishi kar ka ce ai ka riga ka siya a'a akwai damage duk da yake zamu ji wannan a gaba ikhtiyarul illa da kuma ikhtiyarul majlis yawa to duk wa'innan nau'o'i guda biyu ko na magana ko na aiki idan aka kulla su da kasuwanci ta kullu sai dai kuma kana da cikakken dama ko kai mai siya ko kai mai saidawa karwarware cinikin matukan dai kuna tare akwai dama da shari'a ta bada mun gama ciniki yanzu nawa zaka saida min da wannan littafin ka kawo naira 500 na baka 500 muna zaune dai a gurin kila muna tattaunawa kila wani abu muke yi kila kuma ina neman wani sirri tafan sai in ce kai malam kai mun hakuri don Allah na sai littafin nan 500 amma naga kila zan koma gida a daddafe ni da Allah ya mun hakuri dai na fasa sayar littafin nan to matakar dai bako rabu ba to wajibi ne shi wanda aka ce ya hakure fasa sayar da littafin wajibi ya janye ya dauko kudin ka ya baka kai kuma ka dauki littafin shi ka bashi haka nan shi ma mai saidawan ya saida maka 500 kuna nan dai kuna tattaunawa kafin ku rabu sai ga kai littafin nan na faɗi sai yace malami sai littafi kace na'am yace littafin nan na fasa saida ta 500 in zaka saya 600 to in ba haka ba ba ni littafi na matakar dai buku rabu ba to wannan ashar ance babu laifi kuma daidai wa daidai akai amma da a ce ka siya kila sai ka aje hajar a shagon sa kace bari in je in dawo bari in je in nemo wani abin kuma sai ka fita ko ka rabu sai ka dawo sai ya ce maka ya janye ko me sai ya ce ya janye ko wanda aka saida ma ya ce ya janye to a shar'ance wannan kana da cikakkiyar ganin dama in kaga dama ka ce a ban yadda ba ban yadda a janye ta ba yawa me siya ne ko me sayarwa me sai ya ce maka kai na fasa saida maka da littafin nan 500 in dai kun riga kun rabu zaka ce tatsiniya kake yi wannan a shar'ance hukunci ya riga ya tabbata ko kuma shi me siyan sai ya ce na fasa siya shi ma sai ka ce a'a wannan yafi kama da wasan kwaikwayo sai dai idan kuma da koda kun rabun koda ya dawo gida ne koda bayan kwana ɗaya ne ko wata ɗaya kai ko shekara ɗaya ne sai ya zo maka da hajan nan naka da ya siya ya nemi don Allah ka yi min alfarma ka bani kuɗi na kila buƙatuwan kuɗi ta taso min kila dai na ga ba wannan nake da buƙata ba kai koda dai bai gaya maka wani dalili ba ya ce na nemi alfarman ka yi min to wannan kuma idan kai mishi wannan alfarman ka karbi hajarka kai mai sai dawon kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ma sai Allah ya rufa ma asiri duniya da lahira haka yazo a cikin hadisi yawa duk wanda ya rufa ma dan uwan shi musulmi asiri a babin kasuwanci ya siya sai daga baya kuma sai ya dawo ya ce don Allah ka taimaka min ka dai bani kuɗi na bayan an rabin kenan to wannan idan kaga dama zaka iya cewa bazan dawo maka da kuɗin ka ba ciniki ta riga ta kullu amma idan da zaka yi hakuri din ka dawo mishi da idan sa to ka samu ta daraja a gun Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi to idan mun fahimci wannan abu na gaba shine yana da kyau kowane daga cikin mu ya gane wajibi ne ya bi shari'a a cikin al'amarin musamman al'amarin kasuwanci wajibi ne kowa ya maida hankali ganin cewa abin da zai ci halal ne karara abin da zai ci halal ne karara mutum ya bakin kokarinsa duk yanda za a yi ya nisanci haram da shubha kai bakin kokarinka kaga ka ci halas karara halas din da yake babu wani taba ba halas din ko da babu taba ba kai ma ka santa ni ma na santa duk abin da in an zo za a ce ga yana ai shuru ka bayyana a'a to da matsala kenan ya nuna ba halal ne karara ba duk abin da idan an yi za a zo a tattauna ana tattauna kai ai na bigi hancinsa ai ne kaza inda zai dawo gurin ya ji wannan maganan za a samu sabani to ya nuna ba halal bane karara ala ayi hal kowa ya kirdaje cin halas karara kuma mutun ya nisanci haramun da shubha wannan ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ban tsammana akwai musulmin da bai san wannan hadisi ba innal halala bayyinun wa innal harama bayyin annabi ya ce lallai halal kararaci haral halas kararaci har a cikin wani hadisi ma yana cewa zunubi shine abin da ke ma kaikayi are baka san mutane su ga kana yi yawa dauka an aje yaro a shago an ce mishi wannan abin naira 200 ne kai da ka zo sai ya yanke ka sai ya ce 300 ba zai so ogan shi san yi haka ba kuma zai san kai ma ka gane hakan ba kaga ya nuna karar haramun yawa karar haramun ko kuma mutum ya aike ka da kuɗi wani je ka siyo min misali je ka siyo min yadin na naira 500 ne da yaje sai ya same shi a 350 ni na bashi akan 500 na san ana sai da shi sai shi da yaje sai samu a 350 sai ya boye 150 din ai ba zai sai me zai so me kudin ya san ya boye ba ya nuna ba halas bane haram ne in ka ci wannan kudin ko kuma ka ci ai abokina ne ke saidawa shine yayi min ragin naira 50 Allah ya bani Allah bai baka ba kila 500 ake sai da shi amma da yake abokinka ne ke saida sai ci wani ne ya to ka 450 na rage maka 50 to wannan 50 tunda aikenka aka yi sai ka dauke ta ka tsanyar sai ka maida ita ga wanda ya aiko ka. In ka ce a'a ai aboki na ne ya rage mun, to kaga ka ci haram, dan ba za ka so wanda ya aike kan ya san wannan ba. Yawa ba za ka san, ba za ka so haka nan ba. So da haka wannan ashe duk kofofi ne daga cikin kofofin da ake gane haram. Annabi ya ce abin da ya maka kaikayi a cikin rai kuma ba ka san mutane su gani, har ma ya ce wa in aftaka nasu wa aftauka, ko da mutane sun baka fatawa kai ka san abin da yake ba daidai ba. Wato wannan wata fitra ce Allah ya cusa a cikin zakatan mutane. Wato mutum yakan iya gane abin da yake da kyau da abin da yake ba kyau a mu'amala. Yawa babu wanda zai so a zage shi, babu wanda zai so a ci dukiyarsa, babu wanda zai so a zubar da jininsa, babu wanda zai so a ci mutuncinsa, babu wanda zai so a aibanta shi a addininsa. Duk wannan wani abu ne wanda yake a cikin fitra. Wato fitra shine a cikin ranka ne Allah ya sanya maka, ko ba taba gaya maka ba, ba za ka so a cuce ka ba. Ba za ka ce to an cuce ka amma to tunda ai ba nasin da ban san wani nasi ba, ai ba laifi, a'a kowa aka cuce shi bai so. To irin wannan shine manzon Allah sai ya ce to an yasanta, sai ya ce to wa bainahuma mushtabihat, a tsakankanin halas da haram akwai dan su abu da suke shubha. Su kuma shubha shine abin da yake in ka kalle shi ta nan gefen sai ka ga kaman ya dan fi kusa da kama da haram, in ka kalle shi ta nan gefen sai ka ga kaman ya dan fi kusa da haram, halas kaman halas kaman haram. Sai annabi ya ce shi ma an nisanci shi, sai ya ce wanda ya nisanci shubha to ya kubuta da mutuncinsa da addininsa. Kaman yaya kana zaune a gida sai wani ya kawo maka rintime man zakara, zakaran da a sai da shi naira 1000, sai ya kawo maka zakara sai ya ce do Allah ba na 400 ko 500. Anya ya kamata kai tunani wannan akwai nau'in shubha a ciki. Anya zakaran da za a saida shi naira 1000 ka ga wani matashi, matashin da yake babu alamun ma kamun kai a tare da shi, yazo ya ce maka kawai ba na 500 do Allah ina sauri ne, a akwai nau'in shubha a ciki. Anya nan zakaran ko ba dauko shi akai ba. To idan ka shafa ma idan ka toka ka ce to bar kawai in saya, ai na samu a sama, sai ka sai wannan ka bashi 500 kuma 1000 ake saidawa. Yayin da ƴan sanda suka kama shi cewa ya saci zakara ya sayar, in aka cewa ka sayar ma zai ce na sayar ma wani, kana zauna a gida zaka ga ƴan sanda, mutunci ya zuba kuma addini ya zuba. Ko kuma mace a samu wata tana ɗan ɗauke ɗauke ta ɗauko zinaran wata, zinarin da ake sai da shi 20,000 ko 30,000, ta zo ta ce miki ba ni 3,000, ke kuma kina ganin kin samu zinari a sama, sai ki ɗauki 3,000 jikinki na rawa kina zaune, sai ai sallama da mai gidanki da ƴan sanda biyu ya fito zai bada hakuri a ce a'a sai an je office za a rubuta statement ne a ce yau an ta sama tanka kun tafi charge office, mutunci ya zaba ko bai zaba ba. Saboda me ne an fada cikin shubha? Da an tsaya an ce anya wannan zinaran na 20,000 a ce in bada 3,000 kai ni dai na hakura a kai gaba, kaga babu wanda zai zo ta sake yanka. Amma yanzu ka je ka dauki abu mai shubha, in ka kalla ta wani gefe sai kaga a to ai kasuwanci ne, in abin naira 1000 ne in yace in kawo 200 ma yayi, eh ta wannan babin babu laifi. Amma kuma to waye ya kawo wannan abin kasuwancin? Kila wani matashi ne wanda yake ma ko cikakken natsuwa ba shi tare da shi, kaga ta wannan gefen kuma akwai shubhan cewa ko ya sato ni. To sai annabi ya ce wajibi shi ma shubhan an nisance shi, wanda ya nisanci shubha ya kubuta da addininsa da kuma mutuncinsa. Dan a addini wanda ya ci shubha yau ya ci shubha gobe to ya ci haram fa, a mutunci kuma za iya zuwa izake yanka a babin kasuwanci. Ko kuma ka cuci mutum sai a dawo gobe ana ce mishi kai cuta ka dauko abu kaza mare kyau ka bani, a kama ka a zo a zungure ka a ce mutumin banza mutumin wofi macuci azzalimi, har ma wani ya ce maka Allah ya isa, kaga addini ya tawaya mutunci ya tawaya. Shi ya sanya duk abin da kake ganin shi akwai kaikayi kaikayi, akwai dan wani shubha shubha a ciki, manzon Allah ya ce ka nisance shi. To kaga wannan na tabbatar mana cewa lalle lalle wajibi ne ƴan kasuwa. Kamar yadda nace in nace ƴan kasuwa ba lalle ina tadin masu shagona a sabon gari ko a tudun wada ko a kasuwan Zaria ko a tudun Saibu ko a kasuwan ina ne, duk ba su lalle nake nufi ba, har ƴan kasuwan da ke zaune a ɗakin su a zo a saya, su ma duk sun shiga cikin irin wannan babi. to dan haka idan aka sami kuskure ya faru sai aka samu dukiyar shubha kila baka san wannan hukunci ba ka tara dukiya da yawa ta hanyar shubha to yanzu ya zaka yi da kudin wannan ko ya hada da kamar riba zamu yi bayani insha Allah ta'ala in mun zo babin riba ko kuma abin da ba riba din ba kila an yi kasuwanci da yawa an samu dukiya na shubha ya zaka yi da shi sai malamai suka ce ai yanda ake mu'amala da kudin shubha shine akan nisanta shi ne da abu na amfani na kai suka ce mafi girman amfani shine abin da zaka sa a ciki kar ka taba yadda abin da yake na shubha ya shiga cikin kaballantana na haram ka gina tsokan jikinka da shi manzon Allah ya ce duk tsokan da ta gina da haram to wuta ne za ta kankara wannan tsoka wutan jahannama ko kuma abin da zaka sa a jikinka tufafi ko abin da zaka zauna na daga muhalli ko abin hawa to haka nan matsayin ke dan wani sai ya je ci haram sai ya ce ai ba zai ci abincin gidan shi da shi ba sai dai zai je sai mota ai ba magebi miyau ai abin da ake nufi da cin haram shine amfana da haram amfana ba wai lalai ci sai ka dauki kudin ka ci a cikin ka a'a ka amfana da haram ta hanyar kai ci abinci da shi ko kai abin hawa da shi ko kai gida da shi ko kai tufafi da shi ko kai kyauta da shi ai ba naka bane to za a ce mutun ya ci haram to duk sai mutun ya nisanci wannan sai dai idan shubhan ya samu sai ka kalli menene al'umma take da bukata sai a ce kila al'umma tana da bukatuwan ai mata gyaran wani kwalbati shikenan sai ka je ka gyara ma al'umma wannan kwalbatin a matsayin kuma kar ka sa ran zaka samu lada a gun Allah kai dai kawai kai ne dinka kubuta daga sharri saboda in aka bakka da kudin shubhan nan zai jefa ka wuta to da ya jefa ka wuta kai ga ka jefa shi a wuta kar ka sa ran zaka samu lada a gun Allah kuma kar ka ba wani ya ci sai dai ka je kai hanya ka je kai irin bayi din nan na masallaci bayi wanda mutane na zuwa suke kewaya ko kuma ka sai wata mota na daukan gawa wanda yake dai babu wani mutum da ya ci wannan kudin a cikin sa malamai suka ce yanda ake yi da shi kenan to wannan shine ainihin abin da malamai na addinin musulunci suka yi bayani a sannan kuma har wala yau zai kyau jama'a musulmi mu gane Allah madaukakin sarki fa ya bude hanyoyin arziki da dama Allah ya bude hanyoyin da za a sami arziki ba lalai ma ta hanyar kasuwanci ba dan wannan dole a kawo shi domin kila wani shi kuma Allah bai sanya arzikin shi ta hanyar kasuwanci ba ko siye da sayarwa kila Allah ya sanya arzikin shi ne ta daya daga cikin waɗannan hanyoyi waɗanda zamu kawo su yanzu hanyoyin kamar da malamai suka yi bayani suna da dama amma zan takaita akan guda goma hanya ta farko daga cikin hanyoyin da ke yalwata arziki akwai istighfari toba zuwa ga Allah da neman gafaran Allah subhanahu wataala akan kurakure ne yau da kullum akwai abin nan toba zuwa ga Allah subhanahu wataala da neman gafararsa Allah subhanahu wataala faɗi a cikin Qur'ani fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa'a 'alaykum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah madaukakin sarki ke cewa fa qultu astaghfiru rabbakum na fada musu wani annabi ne annabi Nuh alaihi salam yake gaya ma Allah madaukakin sarki cewa ya Allah na faga cikin abubuwan irin wa'azin da neman mutanen nan na fada musu astaghfiru rabbakum ku nemi gafaran Allah mahallicin ku innahu kana ghaffara lalle Allah mai yawan gafaran zunubai ne yursilu samaa'a 'alaykum midarara Allah madaukakin sarki zai ainihin yawalwata muku zai sauka muku da ruwa da mai yawa daga sama wayumdidukum bi amwalin kuma Allah zai kara muku dukiya ashe cikin hanyoyin samun dukiya da arziki akwai istighfari wanda ya lazimci istighfari babu ko kokonto zai samu faraji wato ainihin zai sami kwaranyewan matsaloli kuma Allah madaukakin sarki zai yalwata arzikin sa wannan alqur'ani mai girma ya faɗi wannan musamman istighfari lokacin gabda sallan alfijr daga karfe 4 zuwa karfe 5 din nan koda ba tashi kai sallah ba kana kwance ne a gado saboda kila gajiya ko kila rashin lafiya ko kila jinin al'ada ko jinin haihuwa ko janaba ko abin da ya kama da haka kana kwance nan kana astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ko kuma sayyidu listighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mas kafin mu ci gaba na ga malali aliyu yana da sako zuwa ga masu sauraro zan bari malali aliyu ya isa da sakon sa wallahu alam
to masu sauraro kada ku manta kuna sauraron wannan shiri ne daga nan gidan radio queen fm 94.1 dake nan tudun wada zaria kuma kuna jin mu ne tare da malamin namu Malam Abubakar Jumare inda yake mana bayani dalla-dalla akan kasuwanci da fatan Allah Ubangiji ya ƙara bude zakatun mu ya kuma ba mu kunni na saurare da kuma aiki da abin da muka ji malam ya ambata to ba tare da batun lokaci ba bari mu sake koma wurin malam din domin ci gaba da jin bayanai daga gare sa
to baya ga wannan baya ga istighfari cikin abubuwan da ke gadar da arziki akwai sammako da jijjifi cikin aikin alkhairi ko da arzikin zaka nema kai sammako ka nema arzikin tafiya ce zaka yi ko ko wani yarjejeniya kake so a kulla na kasuwanci kar ka zama rago mai sakaci mai sake ana son masu himma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya mu al'ummata albarka cikin irin sammakonta wannan ya sanya duk wani abin alkhairi da za a yi to ana son mutun ya sammako yayi shi da wuri kar ka bari sai rana ta daga lokacin da rana za ta daga kai ka riga ka fara cimma bukatuwanka ma kila tafiya zaka yi zaka tafi Kano ne ka saro kaya karfe 6 da rabi bayan ka gama sallan asubahi kai azkar dinka saboda samun kariya daga Allah saboda samun kariya daga sharrin mahassada da masu kambin baka ko kambin ido ko inda abin nan suke cewa masu sa ido sa idawa wanda kana ci gaba a rayuwa su kuma suna nan suna maka hisabi saboda kariyan su ka gama sallan asubahi ka zauna ka ambaci Allah kamar yadda yake na san mun yi bayani akan ambaton Allah bayan sallah a darasan da muka gabatar a baya ka gama abinka kana tashi ka je gida ka kintsa kai wankanka ka shirya ka kama hanya ka fito gidanka da addu'a kana mai roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da kai wannan na daga cikin kofofin arzikin Allah subhanahu wataala sammako a cikin niman halal da kuma sauran aikace-aikacen alkhairi cikin abubuwan da ke gadar da wato arziki da yalwa akwai yawaita addu'a mutum ya ta addu'an Allah ya azurta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allah ina roƙonka azurta ni da ilimi mai amfani da arziki wa rizqan tayyiban da arziki na halal sai ce wa amalan mutaqabbala kuma ka taimake ni in rika yin aikin da za a karba muhalli shahid shine manzon Allah ya roki Allah ya azurta shi da arziki amma fa na halal rizqan tayyiban to ashe cikin hanyoyin samun arziki shine mutun ya rika yawaita addu'a kuma ga yana cikin alqur'ani mai girma ma Allah ya kawo warzuquna wa anta khairur raziqin Allah ka azurta mu dan kai ne mafi alkhairin mai azurtawa cikin abubuwan da suke gadar da arziki akwai kuma tsoron Allah shine wata banna ta fuskanto ka sai ka danna zuciyanka ka bari ko kuma wani abu da baka yi niyyar yi ba amma tunda ya tabbata shari'a ne haka Allah yake so a yi sai ka danna zuciyanka sai ka yi wannan ana kiran shi tsoron Allah to shi ma irin wannan na gadar mu mutun da arziki Allah ya ce mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita a rayuwarsa sai Allah ya ce wayar zuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi ta kofofin da bai tsammani ba kila kai tsammanin ka ba za ka yi arziki ba sai in kasiya kasiyar shi kuma Allah madaukakin sarki ya san kofofi sama da waɗannan waɗanda zai iya azurta ka kana ma gida sai Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ya azurta ka ala ayi hal sanya tsoron Allah a cikin rayuwa shi ma yana taimakawa wurin samun arziki haka nan dogara akan Allah tawakkali shi ma yana taimakawa wurin arziki idan mutum ya sanya ma kansa babakere da handama da san kai babu tawakkali sai Allah ya kyale shi da wayan shi ko da dabarar sa to duk kuma wanda Allah ya bar shi da wayan shi ko dabarar shi to ba zai taba arziki a duniya ba saboda babu zuciyar da za ta ce yanzu na gama da bukatun duniya gaba daya ban neman komai ba wannan zuciya kullun ka samu kana fatan ka kara ni to amma in ka sa tawakkali ka danna zuciyanka ka dogara ga Allah kasancewa Allah madaukakin sarki in ya bada ta bada ta badu in ya hana ta hanu ka yadda da addu'an da annabi ke Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata ya Allah wanda ka bashi
ta badu wanda ka hana ta hannu ka dogara akan Allah ka nemi arzikin ka ta halal sai Allah madaukakin sarki sai ya azurta ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da za ku dogara akan Allah kamar irin yanda ya dace dogara a gurgar ga kan ga Allah irin yanda ya dace sai annabi ya ce da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu annabi ya ce tsuntsu ne zai waye gari cikin shi a dafe kuma bai aje ba bai ba wani ajiya ba kuma bai san inda zai je samu ba amma duk inda tsuntsu ya kada fiffiken shi ya fito to zai koma gida kuma cikin shi a koshin in yaga abinci yau ba zai ce to bari rike hanyar saboda gobe in dawo ba in ya ci anan nan zai ci ya batta ya gaba gobe kuma in ya sake fitowa fa sai Allah ya bashi manzo Allah ce to idan da za ku dogara ga Allah irin yanda ya dace to kuma za ku samu arzikin Allah kamar yadda yake azanta tsuntsu ashe tawakkali kofa ne daga cikin kofofin arziki haka nan cikin abun da ke azurta mutum shine maimaita umara da aikin haji mutum duk in ya samu dafaraga ya biya kudin haji in ya samu dafaraga ya biya kudin umara yawan yin wannan na sanya kaga mutum yana cikin walwala da arziki baya talauci dan wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umara ku rika bibiya tsakankanin haji da umara ko dai in kaje umara to kaje haji ko kuma in kaje umara ka sake zuwa umara ko kuma in kaje haji ka sake zuwa haji duk wanda ka dauka ka ce ni haji kawai zan rika zuwa kana dai bibiyan haji kenan ko ka ce a ni duka umara zan rika zuwa dan na riga ni aikin hajin farilla shi ma dai kana bibiyan umara ne ko kuma ka ce a ni dai a shekara in samu in umara in aikin haji duk wanda kai manzon Allah ce bibiyan wannan yana gusar da talauci haka annabi ya ce fa innahu ma yanfiyani al-faqr annabi ya ce yin aikin haji da umara suna gusar da talauci kamar yadda ka san wuta tana gusar da wato dattin karfi masu zuga zugi za su iya gane wannan kamar yadda ka san wuta na fitar da dattin karfi haka nan aikin haji da umara suke gusar da talauci ashe idan kana neman arziki kai ta zuwa aikin haji da umara to ko dai ba komai dai idan ka je dai kana tushen magani ai ka roki Allah arziki dai ko in kuma kai roko a tushen magani insha Allah ta'ala addu'an ka za ta karbu ballantana ga ruwan zamzam ne kaje zaka sha ruwan zamzam kace ya Allah na roke ka Allah ka azurta ni da dukiyar halal sai ga Allah ya taimake ka kai ta samu halal cikin sauki waɗansu su rika ganin ka kai ai wani mai kuɗi ne nan ko ba ni kuɗi kake da shi ba addu'a ce kawai da kake yi a ɗakin Ka'aba shine sai Allah madaukakin sarki sai ya rufa maka asiri to kaga yana da kyau haka nan da kar mutun ya dauka din ya salwantar da kuɗin shi ya je maka yayi asara ne a koda an ce ya kai 500 kuɗin aikin haji kuɗin umara ya kai naira 250,000 zuwa 300,000 ya danganta da irin kamfanin da zaka bi yau ko 250,000 ko 300,000 to ka je ka roko falalan Allah subhanahu wataala shi ma yana gadar da arziki an bani labarin wata baiwar Allah da bashi ya mata katutu ta kirfa tar sai inda za ta yi ta biya bashi sai ta ga kai ne ta zama da bashi aka sai ta ga abin da yafi dacewa wannan ina kawo ne ba ina goyen bayan ai hakan bane dan gurgurdan ya kini ne in ya kini mutun ya kai zai iya samu sai ta ga to bari ta ƙara cin wani bashin kawai ta je ɗakin Ka'aba sai ta sake ciwo wani bashin ta hada da wadancan sai ta tafi ɗakin Ka'aba ta je ta dawafi ta sallah ta roki Allah ta sha ruwan zamzam ta kiyamul layl ta roki Allah madaukakin sarki ya azurta ta to kamar yadda aka bani labari tayi wannan tana cikin wannan bata dawo ba sai Allah madaukakin sarki ya hada ta da wani balarabe ta zo ta wuce za ta je masallaci da daddare ya tsaya a mota ya miko mata ya ce ga sadaka fi sabilillah bata bude bata dai je ta dawa fin nan ta ƙara roƙon Allah ta abin nan ta dawo gida ta duba sai ta ga wannan kuɗin da aka bata sadaka ya fi karfin duka bashin ta sabon bashin da tsohon bashin kuma zai ishe ta ma ta ƙara zuwa wani umaran ko hajjan kuɗi ne dai marasa gaba an bata sadaka fi sabilillah aka ce ta zo daki te godiya te godiya ta ce ma ɗan daki ku taya ni godiya ai mishi godiya ta ce kai amma tashi a koma ɗakin Ka'aba dai a ƙara yin mishi godiya to kaga ya nuna ashe arziki na samuwa a can so da ka dauka idan ka salwantar da 300,000 nan ka je umara kai aikin kawai a'a Allah madaukakin sarki zai azurta ka abu na gaba shine ciyar da dukiya fi sabilillah shi ma fa yana ƙara arziki mutum ka dauki dukiyanka ka bada fi sabilillah dan a taimaki wata makaranta ko wani masallaci ko wadansu masu da'awa ko masu wa'azi ko abin da ya kama da haka shi ma yana ƙara arziki Allah madaukakan sarki yace wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar na arziki shi Allah zai mayar muku wato Allah zai maida muku da abin da kuka ciyar bi ma'ana dai ba za ku yi asara ba a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala ya ce ya kai dan adam anfiq unfiq alayka kai ma ka ciyar ni ma zan ciyar da kai dan haka in ka ciyar sai Allah ciyar da kai to shi ma ashe ciyar da dukiya yana taimaka gurin samun arziki abu na takwas shine sadar da zumunci shi ma yana gadar da arziki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi duk wanda ke kwadayin ayalwata mishi arzikin sa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi duk wanda ke son ayalwata mishi arzikin sa sai annabi ya ce falyasil rahimahu ya sadar da zumunci matakar kana sadar da zumunci to ba za ka yi rashi ba ba za ka yi talauci ba har yanda zai sa mutun ka zama bakin ka a bude da halas da haram kai dai komai ya zo to baka zumunci ne in kana wannan abubuwan da muka faɗi wallahi ba za ka yi talauci irin wannan ba abu na gaba shine ainihin girmama talakawa mutane masu rauni karkare na musu kura dan wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yazo yana ganin akwai wadansu ma'aikata dake karkashin sa sai yana ganin ai duk yafi su da yazo ya kawo mu annabi sai cewa ni fa su wani suna min kaza da kaza da kaza bayan ni ne ogan su ni ne mai kudi a cikin su annabi ya ce ayya ai ana taimakon ku ne saboda talakawan ai talakawan ke sanya ma Allah na ba ku abincin bai can su kila da sai Allah ya kyale mu da dabaran mu ko da wayan mu to ashe girmama wato ainihin talakawa da mutunta su shi ma yana gadar da arziki dan Allah madaukakin sarki yana azurta mu saboda su na karshe kuma na goma wanda zan dakata akai shine taimakon ilimi da masu ilimi shi ma wannan kofa ce daga cikin kofofin da ke gadar ma mutun da arziki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wadansu mutane guda biyu sahabbai sai suka yarjejeniya cewa kai ka rika zuwa neman arziki ni kuma zan rika zuwa makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina jin mana karatu haka suka kasa sai wannan sai yana tafiya makaranta majalisin annabi shi kuma wannan sai je neman kuɗi to me neman kuɗi yaga kullun shi ke taro kuɗi in ya taro kuɗi za a sai abinci a dinka tufafi ai kaza sai ya fara mu wannan dalibin kallon hadarin kaji cewa kamar ni nake taimakon ka shikenan bai shiru da bakin shi ba sai da ya kawo ma maganan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ni fa wannan mun yi da shi da rika zuwa makaranta ni kuma ina zuwa nemo kuɗi kawai ni sai dai in je in nemo kuɗi kuma a ce mun raba daidai ni gaskiya ya manzo Allah a kalla mana wannan abu da kyau fa sai annabi ya ce kash to ai arzikin da kake samu saboda shi ne ashe wato taimakon dalibai da masu harkan ilimi malamai sawa'un a zaure suke ko a soro ko a makarantu ko a ajujuwa taimaka musu da taimaka ma ilimin yana gadar mu mutun da arziki wannan duka na kawo su ne domin ka gwama su a cikin babin kasuwanci saboda dai muna yin bayanin ne domin ana fatan ka samu dukiya na halal to cin abun da ke gadar da dukiya na halal akwai waɗannan abubuwa da muka zayyano su guda goma saboda kuma ina ganin nan ne ya kamata mu dakata sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mai bayani akan kofofin kasuwanci da nau'o'in kasuwancin da suka halasta da nau'o'in kasuwancin da ba su halasta ba insha Allah ta'ala amma kamar yadda muka ce duka abin zamu dan taba ne kawai dan babin kasuwanci babi ne mai fadi abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
to Allah ya saka da alheri masare kun ji bayani dalla-dalla daga bakin malamin namu malam Abubakar Jumari to da fatan Allah Ubangiji ya saka da alheri kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji malam ya ambata to da yake darasin namu na yau malam ya dan rage mana yan mintoci to za mu yi amfani da shi wurin amsa tambayoyi da za ku kira a waya ko kuma wanda kuka turo daga wancan makon ya zuwa wannan makon amma tambayoyin da za mu amsa dukkan abinda kuka ji malam ne ya ambata tun daga darasin farko a wancan makon ya zuwa yau domin wani zai kosa yayi tambayan abinda yake malam zai bayani shi a gaba kamar yanda ya mana dandano cewa mako mai zuwa akwai nau'i na kasuwanci na halal da na haram da kuma sauran bayanai akan kasuwanci to muna son tambaye in za a yi tambaye akan abinda aka ji ko dai a darasin wannan makon ko wancan makon da ya gabata to da yake mun ce masu are su turo ainihin tambaye ta sako ta rubuce wasu sun aiko da shi tun makon da ya wuce to ga nan banda za ku iya amfani da shi kafin mu karanta tambaya ta farko a nan banda za ku iya kira ku yi ma malam tambaya ita ce 0699 8755452 0679 8755452. To wannan tambayan ta fito ne daga maman Salma, tace yadda ka zo lafiya Allah ya mai da kai gida lafiya. Na farko tambayan ta guda uku ne, na farko tayi magana akan riba. To ina ga nan gaba kadan ki kai hakuri zaki ji bayani akan abin da ya shafi riba. Amma sai tace Allah shiga fitu mallan wani lokaci idan sun siyo kaya mutane sukan so su ji shin a nawa suka siyo, kuma su sukan boye yadda suka siyo su ga mutum fiye da yadda suka siyo din. To ya hukuncin wannan yake? Sannan tambayan ta na biyu tace ya halasta ka karbo kaya a wurin wani ga yadda ake sayarwa ka kara naka ka ci riba, shin ya halasta haka koko haram ne wannan kasuwancin? Tambayan maman Salma kenan, tace tana maka fatan alheri.
Alhamdulillah. Tambayan ta farko malali ya ce mu bari sai mun yi bayani, to haka ma ta ƙarshe.
Na'am.
Yawa, wani ya baka kaya ya ce ga shi kayan nan a guri na kaza ne, kai kuma ka je ka dora naka. Mu bari sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ji. Sai tambaya ta biyun ita ce wacce ce ta girma?
Tambaya ta biyu cewar masu sayan kaya a hannunsu sukan so su ji nawa ka siyo.
Haka ne. To ɗayan biyu ne, idan kai ne ka je ka siyo hajarka, ba wanda ya aike ka, sai ka je ka siyo kayanka kila a Kano ko a Sabon Gari ko a abin da ya kama da haka, to idan ka dawo ba wanda ke da haƙƙin ka bayyana mishi abin da ka siyo. Yawa, kamar yadda yake kuma babu dalilin yin ƙarya a ciki. Idan kai ƙarya kuma matsala ta faru, nawa ka sayo wannan kaya? Sai ka ce eh ni da kin ganna nan ina sayar da wannan kayan naira kaza ne. To nawa ake sayar da shi? In kin so kiya iya yin cewa to akan same shi, dauka masalan kin je kin sayo turmin zani kila wani wax misali na 1500 ko da 700, sai wata ta tambaye ki nawa, ke kuma ba za ki ƙarya ba, kuma ke kuma ba ki son ki faɗi dan ka taɓa ta miki kasuwanci. Sai ki ce to wannan zanin akan same shi tun daga 1500 zuwa 2000, ai ba ƙarya ciki. Yau a ke nawa kika siyo? A to wannan ƙware kenan. Ita ma in kika yi mata ƙiri-ƙiri kika ce ba abin da ya dame ki, kin mata daidai. Nawa ake sayar da shi? Yakan samu daga 1500 zuwa 2000. Yau tsakankanin nan dai ana samun shi. So kaga babu ƙarya a ciki, kuma babu wani yaudara a ciki. Yawa, don ko ta je a Kano ta samu shi 1500 ba za ta ce kin mata ƙarya ba, babu yaudara. Yawa, dan wata lokaci mutane sukan so su je inda kake siyo abu saboda ko dai su fallasa ka. Su ko mutane mu suna da irin wannan matsalan, ko dan su fallasa ka ko kuma dan su tona maka asiri. Kaza fa take siyowa amma ka ji abin da take saida. Kila ko yana da alaka da irin gargwadan wahalanki da kaza da kaza da kaza. Da haka in dai ke kika je kika kasuwancinki kika siyo kayan da kudinki, babu wanda ke da haƙinki bayyana mishi farashin sa. Idan kuma an miki aike ni, mutane ne sai suka taru suka ce za mu aike ki, zaki je ki siyo mana taraman zannuwa. To idan kin dawo ba za ki ce abin da aka samu a sama naki bane, kamar yadda muka yi bayani a baya. Dole ki ce musu an samu wannan afkan 1200, da haka ga tsoron 300 ukunku. Amma ni kuma wahala na daga tafiya da dawowa da abincin da nace sai an ban 1000, sai a dauko a baki. Wannan ke Allah madaukakin sarki sai ya baki lada akan kin ce miki ɗan uwanki, sannan kuma gashi an sami ainihin amfani kwarai da gaske. So in an aike ki ne dole ki faɗi, in ko kike da kanki ba dole bane. Yawa, in kuma ta kama lalle lalle ki faɗi, to kiya iya cewa daga kaza zuwa kaza. Wanda ko tace sai kin gaya mata lalle lalle, to ke ma kiya iya ce mata ba abin da ya dame ki, kuma baki saba ma Allah ba, wallahi a'lam.
Allah ya saka da alheri. Ina kallon. Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Alaikum assalam. Da muke magana rufe rediyon ka tukunna. Wake magana? Alaikum assalam, wake magana? To Malam Musa Muhammad Galansi, menene tambayanka amma ga malam?
To tambaya na ga malam su. Kamar da malam ke magana da haka da irin shinki. Mutaka ba a rabu ba a kanin mafi su ne ke su. Kuma kuma ne yana cewa fasa zuwa fasa. To amma malam idan da ku da mutum ya dan juya baya ya dan fita su da nan da nan ne, sai ka fara. Ya ne ke
kamtu shi da kashin kanshi. Na'am. To madalla shi. To amin
amin
amin. Amin amin. Tambayar Malam Musa Muhammad Galinsu yace ya je kai bayanin ciniki da aka kulla shi kuma aka warware shi nan take matakan ba a rabu ba. Sai ce to amma an dan juye ba ya kila shi ya kalli wani wuri can, kai kuma ka kalli wani bangare can, duk da haka nan dai yana babin rabuwan ko ba a rabu ba
eh rabuwa shine sai an bar wurin yawa wani ya tashi daga gurin ya dawo akwai yuwan wato shari'a tana kallon abubuwa da yawa lokacin da wani ya tashi daga nan akwai yuwan wannan hajin yaji ya canza ta kila ba ita bace asali wanda ya bashi akwai yuwan shi wanda ya saida din akwai yuwan shi ma kila yana sannan da ne ya kara mata farashi din ya ce kila ta shigo kasuwa farashin ta ya wuce wannan shi yasa ni aka ce rabuwar amma in dai dunkuna nan a daki daya ko a shago daya ko a wuri daya fili ne kuna nan dai a gurin to shikenan wannan ba rabuwa bane dauka amma a ce kila irin masu saida dauka raguna ai kaga a filin Allah ne ake yi misali shikenan da ka siya anan sai ka matsa can sai ka ce to kuma na sai wannan ragon bari in je in sai in bincike wancan kaddowa in ji sai ka matsa kaga an rubu so anan gurin in aka zo ba za a warware wannan cinikayyan ba sai dai in an zaba haka din amma in dai ana nan a gurin ba a tashi ba to koda wannan ya kalli can wannan ya kalli can babu lafi akan haka nan wallahi alam
kaga wannan ya dade akan layi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
wake magana kuma mece ce tambayar ka barka ka dai to kuma da menene tambayan ka
kuna malam ka sai da gula sai
amin
a kana so yawa idan ku ne ku yi fafa su gidan da wance kai ya ta ku iya da ni shi kan an shi abin da ke so ya to ka so san fara mishi ya to gaskiya ba ba wani da ni amma shi ne kawai yake ba ka san shi a ka so gaskiya ne a kashi da shi ko ku yare ne
a kuma da tambayan ka ban ji fita bata fita ba tambayan ka sosai tana dan gargada
ko zaka ne yana shi ne
eh
idan kaje zaka ci misali kamar lemu
na'am
kace to wani ka shi fada ma ka ci kudin lemu
eh
ina ne ne shi ce dai ku ci dai
na'am
wannan lemu ba wani gani ba ta ko a ci a bi ka wani
na'am
kai aga ne ci sai ci su su kudin ne
na'am
ko sai dai
na'am
kin fara in ce
na'am to line kamarar Yusuf Lawal gidan dan gunda Amaru tana gargada amma ina fahimci tambayan shi yace kamar ka je siyan lemu sai ka cin maga tari ko kashi an yi sai ka tambaye shi gaskiyan kudin sai ya ce maka a sai dai ku ciniki dashi yace to shin ya inganta haka koko akwai mafita dai
to ni ina fahimtan wato duk abu daya ne
na'am
ko ka ce ga ya mun gaskiyan kudin shi kuma yace maka sai dai mu ciniki duk abu daya ne dinna cija daya ne in ka ce ga ya mun gaskiyan kudin yace maka gaskiyan tarun wannan lemon 1000 ne to ya gaya maka gaskiyan duk da ya gaya maka gaskiyan kana fa da sauran daman da zaka sake chato ni dai a mun rage dan sai ka ji wani dan kasuwa yace ka ce in gaya maka gaskiya na gaya maka kuma zaka kuma karata yawa to dan an fadi gaskiya nuna kenan ba kuma za a sake neman rage ba gaskiyan abin da nake so in saida kenan ko ba haka ba akwai yuwan gaskiyan abin da nake so in saida naira 1000 kai kuma gaskiyan abin da kake so ka saida 100,100 wannan kuma gaskiyan abin da kake so ya saida 900 dan haka a babin kasuwanci fa babu wani maganan wai gaskiya kwara daya tak abin da nake so a gane kenan dan haka maganan ciniki ko me shago ko me haja ya ce ku yi ciniki ko kar ya ce ku yi ciniki abin da kuka yi so ne shi ciniki kamar yadda nake cewa ne in ma dai abin nan sananne ne kudin shi kowa ya sani so kaga in ka zo kila ba ma sai ka tambaye shi ba kawai zaka ce min ne samun gida 2 an san naira 100,100 ne kawai 200 zaka bashi kuma a daidai ma koda an san kudin nashi 100,100 ne yau shekara 10 ana sayar da shi a naira 100 misali kana da daman fadi in ka zo ka ce kai nawa ya ce maka 100,100 kace ni dai bar min 60,60 yace ka fa san kudin kace eh na sani amma dai bar min 60 a'a ban yi bari ba to 80 to kai dai ka wuce 70 kaga an tashi akan naira 100 so da haka shi babin kasuwanci babi ne kawai na yarjejeniya maganan wani wai wannan ya gaya maka gaskiya in ya gaya maka kuma ba za ka taya ba bai taso ba ko kuma kai ka ce sai an gaya maka gaskiya bai taso ba cinikin ne in an san kudin shi an san kudin shi shi ma duk da kana daman da za ka taya in ba a san kudin shi ba mallan nawa kaza 2000 a'a doyan nan ne nake so nawa ne gida daya ko kashin nan 2000 ne kace don Allah bar min 600 an shikenan a ba zan saida 600 ba kawo 1500 kai dai kawai 800 in ka saida dai a kwashi shi kenan duk yayi duk abu ɗaya ne ko ya ce ya gaya maka gaskiya ya gaya maka gaskiyan abin da yake so ya saida ni ba kuma lalai ya zama shine gaskiya a gurin wani dan kasuwan ba ba kuma lalai ya zama shine gaskiya an jima ba akwai yawan abin nan yawa da haka abu biyu ne anan ni ba na fahimtan wai ka matsakace wai sai an gaya maka gaskiya yawa kuma in kama ce a gaya maka gaskiyan aka gaya maka to kana fa da daman sauran yin tai saboda harkan kasuwanci harka ce ta yarjejeniya in an yadda a siya in ba a yadda ba a warware wallahi alam
to Allah ya saka da alheri da fatan kamar Yusuf Lawal ya ji wannan fatawa in haka ne tambayar tashi ta yi daidai to alhamdulillah in kuma ba haka bane yana iya rubuto a rubuce yadda zamu gane tambayar to amma nan zamu dakata cikin shirin saboda yanayin lokaci mutane dama sun yi kokarin su same mu irin su Attahiru mai kanan zai irin su Ibrahim Broza Dogarawa Sa'ado Baban Zainab mai nika angon Juma Mustafa on top duk suka ce suna maka fatan alheri sai kuma wani makon Allah ya kai mu to amma dadin bayan Allah dake daukan nauyin wannan shirin tare da gudunmu wannan gidan radio ta Queen FM 94.1 dake nan tudun wada Zaria da wadda ke shirye shirin Ahmad Lawal Bamalle sai hadimin shirin Malam Jibrin Auta da Malam Abdullahi a madadin malamin namu Malam Abubakar Jumare wadda ya zo ilmantar da mu muna fatan Allah ubangije ya saka mishi da alheri ya mai da shi gida lafiya waɗanda suka sada mu da ku Fatima Haya wadda Abdullahi Ibrahim ya amshe ta aiki a daidai wannan lokacin ni Aliyu Abraman da ne jagorancin gabatar da shirin nake fatan zamu tara wani makon don jin wani sabon shirin
Alhamdulillah an saurari shirin mu ne da wasu bayan Allah tare da haɗin gwiwar gidan radio Queen FM 94.1 Zaria suka ɗauki nauyin kawo muku
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب